بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
Barkanmu da wannan safiya ta ranar Lahadi, da ce safiyar 19 ga watan Ramadan shekara ta 1447, bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Maris 2026, daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, a cikin wato darussa da ake gabatarwa ga iyaye mata na wannan wata na Ramadana mai albarka. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Muna yi ma waɗannan darussa take da mace a Alƙur'ani, a inda muke tattaunawa a takaice game da mata waɗanda Alƙur'ani ya ambace su, da kuma fa'idojin da za a samu daga wannan ambaton da Alƙur'ani ya musu. A yau za mu yi darasi mai lamba 12 kenan insha Allah, inda muke fatan za mu yi takaitaccen tsokaci akan ambaton da Allah Maɗaukaki Sarki ya yi na kissan Aisha radiyallahu anha, na ƙazafin da aka yi mata, abinda aka sani da suna al-ifk, hadisul ifk, wato ƙarya da aka ƙirƙira aka yi mata sharri. Allah Ubangiji ya saka da alkhairi, Allah ya sa mu dace. Wannan kisa ambatanta ya zo a cikin suratu An-Nur, ko daga farkon suratu An-Nur, daga fadin Allah, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum, aya ta 11 kenan. Za mu karanta ayoyin a takaice, sannan sai mu biyo baya da wato bayanan da suka sauka insha Allah. Bismillah, wala innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
Allah ya ce innal ladina ja'u bil ifki, lallai waɗanda suka zo da ƙirƙirarriyar ƙarya, usbatun minkum, wasu jama'a ne a cikinku, la tahsabuhu sharran lakum, kar ku lissafa shi a matsayin sharri a gare ku, bal huwa khairun lakum, ba haka ba, ya zama alkhairi a gare ku, li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm, kowane mutum a cikinsu yana da zunubi gwargwadon abin da ya aikata a cikin wannan ƙarya. Wallazi tawalla kibarahu, wanda ya ɗauki gabara ƙera ƙaryar da ya ɗata, minhum a cikinsu, lahu azabun azim, to shi yana da azaba mai girma ta lahira ke. Wannan ita ce bidaya, ita ce farkon wannan kissa, a inda Allah ya bayyana cewa wasu mutsirarin mutane a cikin garin Madina wanda suka dinga yayata wannan ƙarya. Asalin wanda ya yi ƙarya kuma wani babban munafiki ne, shi Abdullahi ɗan Ubay. Sannan kuma duk da mummunan magana ce mara daɗi, to kada musulmi su kalle ta a matsayin sharri, kada mutanen gidan Sayyidina Abubakar su kalle ta a matsayin sharri, ta zama alkhairi a gare su, domin ga shi a sanadiyyarta, domin ga shi Allah Maɗaukakin Sarki ya bai wa ƴansu daraja irin darajar da Maryamu ce kaɗai ta samu a cikin tarihin duniya. Wato a ce an yi wata mata sharri, an yi mata ƙage na ainihin cewa ta yi zina ko ta yi karuwanci, Allah da kanshi ya wanke ta daga wannan ƙagen. To da Maryamu ce kaɗai take da wannan siffar. Yanzu sai da tuna Aisha ita ma ta samu wannan daraja. Da haka su biyu suna da martaba guda daya ta wannan fuska. Allah yake laula istami'tum.
Laula يستمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
الله يكي لولا استمعتموه من يسا لوك تند تكجز مجنة ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Muminai mazansu da matansu da suka ji wannan mummunan magana da sai su yi wa kansu zaton alkhairi wa qalu su ce hadha ifkun mubin, wannan ƙarya ce mabayyaniya, wannan kage ne kira ne mabayyaniya. Wato ana so idan mutum ya ji magana mummuna game da ɗan uwan shi musulmi ko ɗan uwan shi musulma ka fara yi makanka da shi kanshi wanda ka ji labari a kan zaton alkhairi, cewa tunda dai ni ma ba zan iya aikata wannan aikin ba, to aiko Aisha ta fi cancantar kanta aikata domin ta fi ni daraja. Abu Ayyub al-Ansari shi aka samu ya yi wannan kyakkyawan fassara lokacin da matarsa ta nemi ta ainihin wato ji ta bakinsa game da cewa ka ji abin da ake faɗa kuwa, yace ki sa idona ke za ki iya yin kaza, za ki iya yin zina, ta ce Allah ya kiyaye. Yace to Aisha ta fi ki alkhairi, haka ake so mutum ya dinga yi wa ɗan uwan shi musulmi zaton alkhairi, kada ya saurin wato karɓan sharri. Saurin karɓan sharri yana nuni zuwa ga mummunar zuciya ne. Idan mutum yana da zuciya mummuna, da shi ne da ya ji an faɗi wani mummunan zance ko wani sharri game da wani, to nan da nan sai ya gaskata kafin ya tabbatar. Kuma ko da da gaske ne in an faɗi wani mummunan magana ko wata mummunar al'ada ta wani cikin musulmi, to ba jin daɗi mutum zai dinga yana yayatawa, sai mutum ya nemi tsarin Allah daga wannan mummunan aiki kuma ya kame bakinsa. To mun ga mun yayatawa, kana ta labari ko kina ta labarin ai wancan na kaza, ai wannan na kaza, kuma mamaki zunuban da ya ɗauka a wannan laifin ranar alkiyama za a raba muku ke da shi, domin yanzu ke ma zunubi ke ɗauka na yin gulmasa. Domin dama mai gulma shi ne ka dinga faɗan aibin mutum a can da baya, so da haka sai mutum ya iya bakinsa shi ya fiye masa alkhairi. Allah ya ce laula ja'u alayhi,
laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
الله يكفي لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء يوم يهل سكاو شيدو بدا خطو ودن دعيكي كاو واحدا متن يتشي يا دوانا دوانت سنا زنا فإن لم يأتوا بالشهداء tunda dai ba su zo da shaidu ba, fa ulaika inda Allahi humul kadhibuna, waɗannan makaryata ne a wurin Allah. Saboda hadarin da ke cikin tuhumar mutane da zina da abin da ke cikinta na mummunan aƙiba, shari'a ta sanya dokoki masu tsanani game da ita. Idan mutum ba shi ya furta da kansa ya ce ya yi ba, duk wanda zai zo ya ce wane ya yi kaza, to yana da aiki mummuna mai nauyi a kansa. Amma idan mutum ne ya ce ya yi, ko aka same ta da ciki a ranar ba ta da aure, to wannan an samu dalili da za a iya yin hukuncin shi. Amma haka kawai saboda an ga wasu alamu ko an ga wani abu makamancin haka, mutum ya zo ya faɗa, to ana buƙatar sai ya kawo shaidu guda. Idan bai kawo su ba, a wurin Allah sunan shi maƙare shi, ko da fa a ce da gaske ne ya gani din. Amma idan ya kasa kawo shaidu da sunan shi makaryaci a wurin Allah, hukuncin shi kenan, hukuncin makaryaci. Saboda haka Allah ya ce inda za su iya kawo shaidu guda hudu, to da shi ne sun faɗi zance wanda yake karfafe. Amma tun da ba su kawo shaidu guda hudu ba, waɗannan a wurin Allah su makaryata ne. ولو لا فضل الله عليكم
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم.
الله يشفي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته والله دا بادن فلل الله بادن توسينكم دا الله يكي da rahmat da Allah ya nufin yi muku a duniya da lahira ba la matakum fi ma afattum fihi azabul hafiz da kun tantanin azaba mai radadi azaba mai girma akan wannan abu da Allah ba dan Allah ya yi nufin ya rangwata muku ba akan wannan to da azaba da Allah zai muku mai girma ce fiye da wadda yanzu kuke fuskanta wato Allah yana nuna girman sha'anin wannan mata girman sha'anin mijinta a wurin Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna shi wato yi ma manyan mutane kazafi wani abu ne mai girma mutane wanda suke shugabanni ko malamai ko mutane wanda suke masu mutunci ko wanda aka san su da nagarta yi musu kazafi mummunan abu ne fiye da yi magana garin mutum kazafi saraka miki yayi bakunan mu game da wato shiga cikin mutuncin bayin Allah da ainihin wato yi musu mummunan zance ko aukawa cikin mutuncin su ko yi musu kazafi ba tare da shaida ba saboda mummunan al'amari ne mai girma ne Allah yake insala qawluhu bi al-sinatikum
insalu qawluhu bi al-sinatikum wa taquluna bi aqwalikum ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
الله يتكلم قوله بألسنتكم شنو لوكتين دا كوكي تا وواسا وانا زنشي دا حرسنو وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم kuna faɗa da bakunanku abinda ba ku da ilimi a kan shi wato duk magana ce kawai ta jita-jita wanda ba ta da tabbas ba ta da asali ba ta da tushe wa tahsabunahu hayyinan kuna ganin kamar zance ne kankani ne sauki wa huwa indallahi azim abu ne mai girma a wurin Allah ka dinga wato faɗan magana wanda ba ta da hujja a kanta wanda baka san ya take ba kana ganin kaman ka ci banza ka fada ya wuce a wurin Allah abu ne mai girma mutum yana iya fadan kalma guda ɗaya wanda bai damu da ita ba tana iya kai shi wuta musamman akan haƙƙin bayin Allah wanda ba su zo ba su gani ba ba su san an yi ba ba su san ina aka kwana ba kai musu kaje wannan bayin Allah ba su san abin da aka yi ba kuke mata kaje Allah ya ce wa huwa indallahi azimul zance ne mai girma a wurin Allah
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم
الله يكفي ولولا إذ سمعتموه إنا ماذا أتستندك خجزا شلم قلتم كنتي ما يقول لنا أن نتكلم بهذا للي بيجاك مجنة يولنا مجنة با سبحانك أنت يا تبت بريك يا الله هذا بهتان عظيم وأن كريات ببا وتدارك كد وأن سيكون للي وأن كريات ببا بيجاك مي مجنة بإجابة مجنة مجنة أكنتبه wannan da cikon labarin Abu Ayyub al-Ansari ne wanda yace a wannan bance ba za mu yi shi ba za mu faɗi shi ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abada
ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abada in kuntum mu'minin
Allah yace ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abada Allah yana muku wa'azi yana muku gargadi kar ku sake ku koma kan irin wannan zance har abada in kuntum mu'minin matakaddin ku mu'minai ne wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat
wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim
wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat kuma Allah yana muku bayanin ayoyinsa wallahu alimul hakim kuma Allah masani ne mai hikima Allah yace innal ladina
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الله يسئل الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا للي ورن لكي يسوس لقاء الفاحشة تايا أتشكم مؤمنين wanda kike so su ji labari mara kyau su ta yada su suna jin daɗi suna ganin haka ai su cin nasara ne a gare su illabina amanu fa sun kallon mu dai lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shine masani shi ya sani ku ba ku da ilimi na abin da ke kaiwa ya kawo ولولا فضل الله عليكم ورحمته
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم
الله يكفي ولولا فضل الله عليكم لا بد أن فلنا الله أكرمكم ورحمته برحمة الله با وأن الله رؤوف رحيم da ba dan kuma Allah yana tausayi yana muku rahama ba amma an ba ci kun zancen ba wato da kaza yake kaza da kaza da kaza da kaza ku ta lissafa wadannan ayoyi masu albarka sune suka zo kulata akan kissar wannan abu da aka yi ma sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha na kira tsariya a danganta masa suranta kenan Aisha binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anha wa an abiha kamar da aka sani sayyidina Bakar shine babban aminin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Qur'ani ma ya kira shi da suna abokinsa kuma abokinsa ne tun kafin musulunci sannan kuma ya aura masa diyarsa ita wannan diya Allah madaukakin sarki ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita a mafarki har sau uku cewa ga matarka mala'ika Jibril yakan zo mishi da ita a cikin wani kyalle na alfarma sai ya bude mai fuskar sai ya gani ya ce masa wannan matarka ce a duniya da lahira surata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan yakin badar an yakin badar a cikin watan ramadan na shekara ta biyu bayan hijira 17 da wata kamar irin wannan wata da muke ci bayan sallah cikin watan shawwal a wannan shekara ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure Aisha radiyallahu anha ya aure ta tana da karancin shekaru magana da yabo a cikin hadisi cewa shekarun ta shida mutane suna so su ƙaryata wannan saboda suna kallon ƴaƴansu ƴan shekara shida ƴan dubi dubi to ba irin haka ba al'ummar da saurin girman su al'ummar larabawa da saurin girman cikin su ba irin al'ummar mu bane saboda mutane su iya bakin su gaura kokarin sai sun ƙaryata abin da ya tabbata a cikin ainihin wato nasoshi na shari'a Aisha ta kasance ita ce kadai mace budurwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura dukkan sauran matan shi ya aure su ne a matsayin zawarawa tana ba da labarin cewa lokacin da za a yi mata auren bayan sun dawo Madina ta yi wani rashin lafiya wajen wata guda ba ta da lafiya ta ji sauki kenan ta ce ina wasa cikin ƙawayena kawai sai na ji mamana ta kwalla mini kira ta ce in zo ina zuwa ta rike hannuna sai ta shigar da ni wani ɗaki sai na ga mata cikin matan Madina sai aka fara buɗa ana yi mana addu'a ana cewa Allah sa albarka Allah sa albarka shi an riga an daura wani ita bata ma ta daura wani ce sannan ne sai suka shirya ni suka mun wanka suka gyara ni suka mun kitso irin da abinda yake ce misali gyaran amarya sannan suka ɗauke ta suka kai ta sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajenta to anan ne ta bada labari hadisi yana cikin sahih muslim abinda ya faru na auren nata imam muslim yayi baji akan wato babin da ke nuna musabbancin uba ya aurar da ƴarsa kankanuwa Aisha ta kasance mace ce da Allah ya mata baiwa iri daban-daban to gaskiyar baiwa da Allah ya mata ta kasance mace ce mai kaifin basira irin basirar da galibi ko a cikin maza ba a cika samu ba kisa suke ce mata kanatin rajulatan minan nisa ya kasance mace ce kallabi tsakanin rawuna, mace ce mai kama da maza a wajen basira. Sannan ta kasance kyakkyawa ce ta gani da fada. Haka Allah ya mata fasahar magana. Har wani sahabi ya kance, na ji zancen masu fasaha da yawa cikin sahabbai, yake amma ban ji fasaha irin ta Aisha ba radiyallahu anha. Allah ya mata iya zalaka zuci. Sannan ta kasance a wurin mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mace ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaunarta kusan fiye da kowace mace cikin matansa in banda Khadija, saboda an ma taɓa tambayar sa aka ce, wa kafi so cikin mata, wa kafi so afwan, ya ce Aisha. Aka ce ana nufin cikin maza, sai ya ce babanta. Saboda haka da ita da babanta suna cikin mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kauna a sahun farko, a sahun farkon farko. Bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, sun rayu da shi a Madina tun daga wannan shekara ta biyu har shekara ta 11 tun da ya rasu. Wato sun shekara 9 kenan tare da shi. Sannan yayi wafati ya bar ta tare da sauran matansa. Bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta ci gaba da rayuwa daga wannan shekara, ba ta rasu ba sai shekara ta 58 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda yake haka yake nufi shi ne, ta rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 47 kuma kamuta. Wannan kuma ta rayu babu aure, babu miji. Kuma mun lura cewa san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata tana yan shekara 18 kenan ko 19. Wato tana zaniyar budurcinta da ƙarfin jikinta na ƙiyamar. Kuma haka ta cinye wannan ƙuruciyar, har ta cinye girmanta, har ta zama da cijuwa ba tare da aure ba, saboda Allah ya haramta wani ya auri mace wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa aura. Wannan ma ƙarya ishe ta jarabawa, wannan ma ishe ta kaɗai abinda za ta ainihin wato samu falala a wurin Allah, ita da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai da haka sai ta zauna ba ta da aiki illa karantarwa. Ta karantar da mutane da yawa. Babban malama ce da ba taɓa yin malama irinta a cikin mata ba a tarihin musulunci. Akwai ɗalibanta manya-manya guda uku wanda kullum ana ambatanta, to ana ambatan waɗannan ɗalibai nata a matsayin sahun farko. Akwai Urwatu ɗan Zubair wanda yana matsayin ɗa ne a wajenta, tunda ɗan yayarta ne Asma'u bintu Abi Bakr. Akwai Abdurrahman, akwai Abu Salama ibn Abdurrahman wanda shi ma ɗan ɗa yake da wata ƴar uwarta, ɗan gidan Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sannan akwai kuma Amra wadda take ita ma ƴar goyoci a ɗakinta. Waɗannan guda uku su ne manya-manyan ɗaliban Aisha. Urwatu yana cewa babu wani karatu da Aisha take karantarwa sai dai zama na ji shi, na sake ji har na hada shi. Saboda duk wanda zai zo ma ya karatu a gabanta, to Urwa yana nan zaune zai ji an maimaita hadisin. Goma wasu su zo a sake maimaita musu. Da haka shi kullum yana tare da ita a tunda ɗanta ne, sai ya zama da cewa ya haddace dukkan iliminta. Aisha radiyallahu anha ta shiga cikin rigingimu na siyasa wanda suka shafi tun daga kan kashe Sayyidina Uthman da abin da ya biyo baya na rigingimu tsakaninta ita da wasu cikin sahabbai kamar Talha ɗan Ubaydullah da wasunsu a ɓangare guda da kuma Sayyidina Ali a ɗayan ɓangaren. Waɗannan abubuwa da ta yi da rigingimun da ta shiga da har yaƙe-yaƙen da ta je aka yi da ita a ƙarshen rayuwarta, ta yi nadama ba ɗan kaɗan ba, ta yi nadama tana kuka tana istighfari, har tana zargin Abdullahi ɗan Umar tana cewa me yasa baka hana ni ba, kana babban malami da cijo, kana gani na zan yi kuskure baka hana ni ba. Yace a ki haƙuri, na ga cewa ra'ayinki ya riga ya karkata, wasu mutane sun riga sun ga ra'ayi. Saboda haka Aisha ta yi wannan lifin, ta yi wannan kurakurai, amma kuma ta yi nadama a kansu. Kuma dama abin da ake so game da musulmi kenan, don ya gane abin da ya kuskure ne, ya yi nadama ya tuba zuwa ga Allah, kuma kai ya koma zuwa ga wannan kuskure. To Aisha ta samu kanta a cikin wannan jarabawa. Wannan kissa da aka ambata a nan, kulasan labarin kissar kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim, wanda da kanta ta bada labari shine an tafi wani yaki da ake cewa Ghazwatu Banil Mustalik. A wannan yaki da aka tafi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da ita cikin matansa. Ko da aka je aka yada zango a wani waje sai ta fita daga cikin wato burkarta irin abinda ake daurawa kab haka da ake daurawa kabin ne da ake daurawa akan rakuni sai mata su shiga ciki kamar dan daki ne haka. To sai ta fita ta je tayi wata bukatarta ta dawo. Bayan ta dawo ana shirin za a tashi a ci gaba tafiya kenan. Sai ta lura cewa abun wuyanta ya faɗi. Saboda haka sai ta sake sauka ta koma da nufin ta binciko wannan abun wuya. Saboda tana bin sawu wannan bisa ta daɗe tana ta bin sawu inda ta bi da inda ta bi ta dawo. Allah ya sa ta ga abun wuyan. Amma lokacin da ta dawo su kuma masu tafiya sun riga sun tafi. Saboda ta ce a lokacin ba ni da nauyi idan aka sauke wannan ɗan kadin ɗin idan aka zo aka ɗauka aka mayar ba za a gane bambancin nauyin shi da ina ciki ko ba na ciki saboda ba ni da nauyi. Saboda haka da suka ɗauka a tsammanin su tana ciki suka mai da shi kan raƙumi dabbobin nan wannan ayari ya ci gaba da tafiya. Ko da ta dawo wajen ta ga ba kowa saboda kaifin hankalinta sai ta samu wuri ko ta zauna wajen ta ce na tabbatar idan aka je gaba in aka gane bana nan za a dawo a ɗauke ni. Bata ji tsoro ba bata firgita ba a cikin sahara da sauransu ta samu wuri ta zauna tana jiransu. Ba ɗan gefe kuma akwai wani mutum wanda yake ce mishi Safwan ibn al-Mu'aqqil radiyallahu anhu wanda wannan sahabi shi kuma an ba shi aikin cewa ya jira sai an wuce da wani ɗan lokaci shi kuma sai ya taho. Amfanin haka idan wani ya manta wani abu sai ya ɗauko idan wani ya bar wani kayan shi a baya sai ya ɗauko ya taho musu shi da yana zuwa da ya ganta sai ya gane saboda ya santa kafin a saukar da hukuncin hijabi. Ta ce da ya gani bai ƙara wata magana ba illa cewa da ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan sai ya kwantar da raƙuminsa da ishara a kan cewa ta shiga cikin wato wannan birga da ke kan raƙumin. Sai ko ta shiga ya ci gaba da kora raƙumin suka tafi. Wannan ya faru ne da sassafe kamar bayan sallar asuba sai suka iso tawagarsu daidai a zahar. To ana isowa haka kaga normally babu abin da ya faru dan bai yi magana da ita bai ce mata ta tafasa a sauke ba ita ma bata ce mishi ba ko gaisuwa ina kwana ina gajiya a subhanallahi an baki a baya to Allah ya kyauta ko wannan ba su magana ba babu abin da ya faru a zuciyar su ko da magana ta ba ta fatar baki saboda tana da kwarjini matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sahabi ne cikin sahabbai ba yi da hurumin da zai yi mata magana ba dan uwanta bane na jini ba dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane na jini sahabi ne cikin sahabbai saboda haka bai ce masa komai ba. Amma ana zuwa da aka isa Madina a ce babban munafiki cikin munafikai shine Abdullahi dan Ubay dan Salul ya ga wannan scenario din da kawai sai ya amfani da damar da ya samu cewa bari da an je kawai a yaɗa wata fitina domin dama shi yana jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin takaicin musulmai domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso Madina ne daidai lokacin da ana shirin bikin naɗa shi sarkin Madina. To annabi na zuwa sallallahu alaihi wasallama sai wannan shiri ya wargaje ba a buƙatar wani sarki kuma yanzu a Madina tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mai wuri ya zo mai tabarma ya gani. To wannan bakin cikin da yake ji shi yana shi imani shi yana shi musulunci ingantacce maimakon ya tsaya a matsayin kafiri wanda za a san kafiri ne a kai da ra'ayin shi sai ya shigo musulunci da nufin yin munafurci kuma tunda ya shigo babu abin da yake in banda cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cutar da musulunci. To wannan ma wata cutarwa ce da ta gudana a wannan digiri. Saboda haka sai zamana yana shiga gida ya gaya wa matan shi ai Aisha ma ai kaza take yi ai wane ne ma kwartanta amu da magani da idan mu din yazo da cikin gidan shi sai ya ba matan shi da yaran gidan shi labari din inda ya bana majalisa ka ai shi a hankali Allah zai cewa ai kun ji kaza 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 yi shi irin wannan ya da ƙarya shine wallahi tawalla kibarahu min to aka samu wacin musulmai kuma din inda mutane suke ana samu wanda suke da raunin tunani tunanin mutane ba dai ba ana samu wanda suke da sauki da saurin a gaya musu su kama ya ka samu wasu cikin musulmi sai suka dauki wannan magana shine ittala qawluhu bi alsinatihi aka samu misfa ibnu usasa wanda shi aisha cousin din sa ce aka ya kamata a ce yafi kowa saninta yafi kowa kare ta amma kuma sai samu kanshi a cikin wannan jarabawa kuma bayan kasancewar ita da shi dan namiji ne da dan mace ita ce iya ga Abubakar shi kuma iya ga wata mata ƴar uwa Abubakar wanda suke ƴaƴan babbanu kamar a ce abokin wasa ke da ko shi ya santa kuma a gidansu ake taimaka mushi Sayyidina Abubakar shi ke taimaka mai da abubuwan yau da gobe na rayuwa ya kamata a ce ya kare ta a yi rigima da shi akan cewa ma ana aibata ta amma sai ya samu kashe cikin wannan jaraba sannan sai kuma Hassan ibn Sadiq radiyallahu anhu wani sahabi cikin mawaƙa cikin mutanen Madina wanda shi an same shi da wannan laifin shi ma saboda an samu shaidu akan cewa ya faɗi magana amma daga baya shi ya yi musu haka da dai an yi hukunci sai kuma Hamna wadda take taya ƴar uwarta kishi Hamna binti Jahsh ƴar uwar Zainabu binti Jahsh ita Zainabu kishiyar Aisha ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna yin irin rigingimu na kishiyoyi da aka saba amma duk da haka Allah ya taimake ta imaninta da kyakkyawan nufinta ya sa ba ta faɗi wannan magana ba amma kuma sai aka samu ƴar uwarta ƙanwarta ta je tana taya kamar yadda aka tabe ɗabi'ar wato mata suna iya shiga cikin rigima da ya shafi ƴar uwarsu ko ɗan uwarsu ko wani abu haka wanda ko da shi ɗan uwar bai shiga rigima ba mace da mijinta sun ɗan yi wani ɗan ƙaramin hatsaniya sai ƴan uwarsa ta shiga wata ƙila ta riga ta huce tana nan tana lallashin mijinta sai su zuwa gida su laka ɗan mai kashi wasu an yi mai ƴan uwarsu ba daidai ba ita kuma ta ɗauko musu ƴan sandar ce sun bugi mijinta kaga abu ya rike su cikin Allah ya kyautu saboda haka waɗannan mutane guda uku suna cikin waɗanda suka samu kansu a cikin wannan talafafuwa wannan yana nuna mana cewa sahabbai mutane ne masu hankali da tarbiyya in ya zama na cewa duk cikin taron al'ummar da ke garin Madina mutum uku aka samu da wannan kuskure su ne ake magana waɗanda dai aka ruwaito cewa an musu haddi na ƙazafi mutum uku nan ne wato magana ba wai magana ce wanda kowa ya dinga yaɗawa ba akwai wanda suke su yi shiru da bakinsu ba su ce komai ba saboda ba su san komai a kai ba akwai wanda kuma suka ce ƙarya ne kai tsaye kamar yadda muka ji wanda suka ce subhanaka hadha butanaka azim Aisha tana isuwa Madina bata san da labarin ba kwata-kwata bai dawo kunnanta ba kuma kawai sai ta kwanta rashin lafiya ta samu kanta a hali na zazzaɓi tsawon wata guda ba ta da lafiya ta ce ban san me yake faruwa ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa sai ya zama da cewa da ta saba idan ba ta da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga tarare ya ce nan yayi nan yayi can ya kawo magani ya mata rukuya ba shi da sukuni sai ya zaka da sauki wannan karan sai ta lura sai dai zo daya bakin kuma kawai ce ya cikin naki ce da sauki ce to Allah ya tsawaka shikenan sai kuma da yamma ko kuma gobe da safe tana mamakin canzawar yanayi ashe saboda yana cikin damuwa ne har sai da wata mahaifiyar misau din can ta zo za ta gaishe ta a ƙarshen wata guda gashi kuma Allah bai yi wahayi ba tsawon watan ta zo gaishe ta Aisha ta fita ta raka ta sai wannan mata ta yi tuntuɓe sai ta ce Allah ya tsine wa misau ɗanta Aisha ta ce ya nake tsine mishi ya nake tsine ma ɗanki ko mutumin da ya je yakin Badar ku dinga tsine masa yaya haka wani irin zance ne wannan ta ce wa Aisha oh ke ba ki san ma abin da yayi ba sai me yayi sai ta ba ta labari ko kuma ai da shi ake yada labari akan cewa kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza ta ce sai na ji wani sabon zazzabi ya lullube nan da nan naji jikina ya rikirkice na fara karma ina rawar sanyi na koma gida ina komawa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sani yana zuwa sai na ci mishi ka ba ni izini zan tafi gidanmu kamar tana neman izinin zuwa bakunta ko zuwa gaida iyaye ko zuwa ma wasu ma suka ce kamar yaji kawai ka ba ni izini zan tafi gidanmu nabi ya ce Allah ya kiyaye a cikin dawo ta kama hanya ta tafi gidansu ya gun iyayenta ta tarar da gidansu an yi jingun jingun ana zaune abu ba daɗi labari irin wannan mummuna akan ɗiyanku wanda kuke ji da ita wanda Allah ya mata albarka wata take da miji wanda ya fi kowane miji a duniyar nan ana so za a kashe mata aure ana so za a ja mata dangon ta zauna ta ce ma mamanta ina babanmu ta ce gaya nan a kira mun shi aka kira shi ta ce wai kun ji an ce kaza an ce kaza an ce kaza suka ce eh mun ji an faɗa ce kuma kun yadda ko ba su ce mata komai ba ta ce yanzu nan in na ce ban yi ba ba za ku yadda ba in na ce kuma na yi shi kenan abinda kuke so ku ci kenan yanzu ku ba za ku iya kare ni ba ta yi kuka ta ce na yi kuka har hawaye na suka bushe har hawaye daina zuba sai uwar ta ce mata ya haƙuri wance kin san matakamaki wanda Allah ya yi mata baiwa tana da fuska a wajen miji miji yana ƙaunarta kuma ga shi tana da kishiyoyi da aiko dole ka fuskanci ruwan nan jarabawa ya ku amma dai ki sani Allah ba zai furgarta ki ba kace ni ina da ba ina tunanin na san Allah ba zai furgarta ni ba an jima kadan sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan wata mata ita ma ta shigo gida ya zama kamar gidan makoki ana ta kuka abu ya zama jidali sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shigo da yazo ya zauna yayi mata nasiha yayi mata wa'azi yace idan kin kasance baki aikata wannan barnan ba to Allah zai fitar da ki yace to wannan magana da ya faɗa kawai sai na ji wani ƙwarin gwiwa na ji ƙarfi na ya dawo na ji cewa kawai to babu matsala tunda ni na san ba aikata ba yace idan kuma kin san kin yi ne to ki faɗi kin yi ai miki hukuncin da Allah ya zartar a kai ki samu ki tuba zuwa ga Allah sai ta ce babanta ka ba shi amsa ka amsa mishi kai ka haife ni kai ka mun tarbiya ka ta irin tarbiya ta baban ya ce ki ya guri ban samu ta da ran baya ba ta ce ma uwar ta ce ki ba da amsa a madadi ta ce wallahi ni ma ban sani da wuri ya ƙara rudewa da kuka ta ce na tabbatar da Allah maɗaukakin sarki zai fitar da ni daga wannan jarabawa tunda na san ni ban yi wannan laifin ba amma ban taɓa tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki zai yi wahayin alƙur'ani ya ba da labarin cewa ga abin da ya faru kafin nan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tara mutane ya yi mitin da su a masallaci ya gaya musu ya ce wane kaza wato shi wannan munafikin yana cutar da ni kuma yanzu cutarwarsa ta kai har kan iyalina jama'a ku bani shawara ya zan yi da shi a nan aka yi ta cece ku ce aka yi ta maganganu a aka nemi a yi rigima saboda wasu sun ce ya manzo Allah wa wanda muke so ka ba mu dama kawai in ka ce mu kashe shi wanda za mu kashe shi wasu wanda suke yan uwan shi na dini suka ce ƙarya kuke ba ku yi ta ba kaza 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 sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin gidan shi ya kira Aliyu ya nemi shawararsa ya kira wata mace wadda take zama a ɗakin Aisha wadda take taya ta aiki kamar mai aikin ta da cijiwa haka ya tambaye ta a take cewa to wannan mata in shi za a ce ma ta yi abu iri ta rayu shi ma ta yi waye a ita ba ta da wani matsala in ban da a ce ta shanya garinta da za ta yi abinci ta koma cikin ƙawayen ta ci gaba da wasa har awaki da ta jisu su ci mata gari wannan to in mata da matsala ta wannan shine matsalar ta yawan wasa da yawan ƙawaye idan da gama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune din nan a cikin gidansu bai fita ya je ko ina ba san da ya zo ya yi magana da iyayen ta din nan ta ce kawai sai na lura cewa ya shiga cikin irin halin da yake shiga in za a yi mishi wahayi wato yakan kasance cikin tsananin jin sanyi ko da ana bazara ana zafi ko ya kasance cikin tsananin jin zafi yana zuffa ko da ana cikin hunturu ki ta ga ya shiga cikin irin wannan halin ma'ana Allah ya aiko mishi da sako wahayi ya zo daga Allah madaukakin sarki tace falamma surriya da abin ya yaye mata ya koma cikin yanayin sa na yau da kullun ki ta ga yana murmushi yana cewa abshiri ya Aisha albishirinki Aisha faqad anzalallahu bara'atik Allah ya saukar da bayani akan ya wanke ki daga dukkan madaki shi ne ya karanta musu waɗannan ayoyi innal ladina ja'u bil ifki usmatun minkum zuwa abin da muka karanta da aka karanta wannan ayoyi yanzu Allah ne da kanshi ya wanke take zaka duk wani zance da wani ya faɗa na ƙarya Allah ya riga ya yi rubu-rubu da wannan ƙarya sannan kuma Allah ya ɗaukaka darajarta shine yanzu tawaye gari labarinta labari ne na wani sashi na Alkur'ani haka za a ci gaba da karanta shi musu dai suna karantawa tashin alkiyama kuma matsayinta yanzu ya zama iri ɗaya da matsayin sayyidatina Maryam alaihissalam shi sa Allah ya ce la taqabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kar ku tsammani ya zama sharri a'a ya biya ya zama alheri sai zama da cewa su biyu din nan da Aisha da Maryam su wanda ya yi musu ƙazafi bayan alqur'ani ya riga ya wanke su yanzu wannan Allah yake karyatawa qur'ani yake jayayya da shi saboda haka hukuncin shi hukuncin rida ne hukuncin kisa ne sabanin duk wata mata kuwa wanda ba su ba wanda ba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan wani ya mata ƙazafi hukuncin shi bulala ta ba hukuncin ƙazafi amma ita Aisha idan wani ya mata ƙazafi bayan Allah ya wanke ta to yanzu mutumin da qur'ani yake jayayya ba da ainihin Aisha ba Allah yake wa abin nan kafirci da mutunci saboda ka hukunci shi hukuncin rida ne wannan yana cikin rida da samu sannan Allah madauki sarki ya ba da bayani da cewa su waɗanda suka yi wannan abin to guda uku din nan da Nisfahu da Hamlatu da Hassan dan Sabit radiyallahu anhu ajma'in cewa a kama su a yi musu hukuncin da Allah ya zarta a kansu shine aka yi musu bulala 80-80 ya zama na cewa an tsarkake su daga wannan fitina kenan an tsarkake su daga wannan bala'i kenan amma shi wanda ya kirkiro ƙarya sai aka ce a kyale shi wallahi tawalla kibarahu minhu lahu azabun azim wanda ya ainihin wato dau gabarin zancen shi yana da azaba mai girma kuma kalli wannan lafazin azim din nan za ku ga cewa a cikin wannan shafi da muka karanta lafazin azim azim ya zo da yawa wallahi tawalla kibarahu minhu lahu azabun azim sannan lamattakum fima afattum fihi azabun azim sannan wa huwa inda Allahi azim sannan ina ne wuri hudu ne ko wuri hudu ne yabo farko wallahi tawalla kibarahu minhu lahu azabun azim lamattakum fima afattum fihi azabun azim da kuma tasabuna wahayyina wa inda Allahi azim sannan subhanaka hadha butarun azim ne girma ne girma ne girma wannan maimai din ba haka nan kawai akwai shi yana bamu yana aika mana sako ne cewa kes irin wannan yana da girma kes na yi wa mace kamanniya da take zaman aurenta da mijinta zaman lafiya da mijinta kawai a ƙirƙariya a yi mata ƙazafi da a ɓata ta ba ƙarami ne a wurin Allah kawai wanda ya shafi ita Aisha din ne ko ya shafi kowace mace sha'anin ƙazafi ba ƙanƙanin abu bane saboda haka musulmi mu kiyaye bakunan mu daga ƙazafi daga yaɗa alfasha daga cin mutuncin masu mutunci daga neman jin labarin mutane da son yaya tsawa abubuwan da tarbiyyar da wannan wurin ke koya mana kenan wa mutum ya zama yana ɗan ina da labari yana so ya ji mummunan labari dan ya yaɗa Allah ya kinkiya da cewa waɗanda suke so innal ladina yuhibuna an tashi'a al-fahishah masu son su ga alfasha ta yaɗu sannan Allah ya kinkiya ita la qawluhu bi alsinatikum wa taqulu bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm magana ta baka wadda baka santa ba ba ka da ita a matsayin hujja da baki a jidab kunne a yayata da baki ba an hana waɗannan abubuwa saboda hanyoyi ne na kawo fitina a cikin al'umma, hanyoyi ne na ɓata zamantakewa, hanyoyi ne na kawo shakku da rashin yadda tsakanin iyalai. Yanzu shi a Hassan ibn Thabit akan wannan abu da yayi Aisha tare da tana jin takaicinsa, sai da ya zo ya mata waka, ya yi wa Annabi waka. Haka Sayyidina Ali akan cewa da yayi kawai, ya manzo Allah, in abu ya gagara ni zai hana ka nemo ta bata ka aura, ai akwai mata da yawa wanda ba irin ta ba, wal nisa'u siwaha kathir, din ne zaka tsaya kan wata mace kwaya daya ka shiga cikin damuwa. Sayyidina Ali kun ga ba cewa a sake ta ko cewa ya yarda da magana ba, amma dai yayi wata gugar zana da yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ya sa kan cikin damuwa ba, ya samu kanshi mutuwa. To akan wannan Aisha tsawon rayuwarta za ka iya cewa ba ta yi wa Sayyidina Ali ba, duk in ta samu wata dama sai ta nuna cewa ai shi ya taɓa cewa kaza game da ita. Kuma yanzu wannan duka aftermath ne na fitinar da waɗancan suka yaɗa, su suka ja fitina. Saboda haka sha'ani ne wanda yake da nauyi ƙwarai da gaske. To kuma musamman a wannan zamanin social media ɗin nan da ta mai da mutane kowa ya zama cewa ba ma yin dogon tunani kafin mu faɗi magana ko mu yaɗa ta, idan da irin wannan zancen ya yaɗu ne kawai a ƙwaryar garin Madina. A yanzu idan aka yi wa wata mata irin wannan kazafin kafin nan da la'asar ya yaɗu a duk duniya, ya yaɗu a duk duniya, don za a ce ga wata mata, matar wani liman ko wani shugaba ko wani gwamna, ai mata wani kazafi irin wannan, to kafin nan da la'asar ya shiga duk duniya. Saboda kowa zai ta sharing, reposting, commenting kaza 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 kafin a ankara kowa ya ji labari. Shi shi ne labarin da suka sanar yake cewa za a wayi gari mutum zai yi ƙarya wanda ta baza duk duniya. Saboda haka mu kiyaye irin waɗannan karerai da irin waɗannan zantuttuka marasa amfani, marasa tushe ko makama. Sannan mu kalli wannan kisa za mu ga cewa ta koya mana ladabba da yawa. Ladabin idan ka ji an yi wani an ce wani ya yi abu kaza, sai ka lura cewa in dai kai mumini ne bai kamata ka yi ba, to shi ma mumini ne ba zai yi. Sannan idan mutum ma kullun shi ya riga ya ji, to kawai ya maza ya ce subhanaka hadha buhtanun azim, sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ƙarya ce mai girma. Sannan aka sake nuna mana hadarin da ke cikin yaɗa alfasha a cikin musulmi, wato ko da ya tabbata abin alfasha an aikata ta, to ba daidai bane mu zo mu yaɗawa a cikin mutane ta hanyar wai mutum ya ji labari ko ya ga wani bidiyo na wata ɓarna, maimakon ya bar shi nan inda ya gani, to sai ya ɗauko ya kawo pejinsa ya ƙara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jama'a tashin duniya ya kusa, wannan bai da wani amfani domin wasu a nan za su gani, za ba su gani ba. To haka masu jami'an tsaro, 'yan sanda, lauyoyi, likitoci da sauran waɗanda suke da privileges na jin maganganu marasa daɗi, in 'yan sanda ko 'yan hizba sun kama wani da Ramadanan nan ya yi wani laifi, ba sai su zo sun faɗa a cikin social media ba, sai kawai su ne hukuncin da ya kamata. Sai su faɗa a social media ko su zo su kawo a ce ga wasu masu laifi, ga yadda suke yin satan waya, ga yadda suke yin ƙwacen jakunkuna, ga irin wuƙaƙen da suke amfani da shi, ana nuna fuskokinsu ana tsira da su. Wani a nan zai koyi wannan farna, ko wani ko kana cikin tafiya ka ga wani mummunan abu ya faru, wani hatsarin mota, wani robbery ko wani abu, to ba sai ka yayata shi a social media ba, sai ka faɗa ka sanar da hukuma da abin ya shafa ko dangi waɗanda abin ya shafa, shi ne ta yi nasiha ta yi abin da ya dace. Amma ya ɗa irin waɗannan munanan al'amura a cikin mutane don musulmai su shiga cikin damuwa, su shiga cikin ƙunci ba daidai ba ne. Inda za ka gane ba daidai ba ne sai in ya shafe ka, idan gawar ta ka ci ko wanda ake tuhuma da abin ƴar uwarki ce ko ƙanwarki ce ko mijinta ko maƙwabciyarku ce ko limaminku ne ko wani mutum ne a unguwarku ake tuhuma shi da wani mummunan abu, ya kike ji in kika ga ana yaɗa labarin shi? Ya rake shi wannan ba kanki ba ke, ya kike ji idan kika ga ana ta faɗan shi a inda ranka, kowane gauta ja jakan magori barkita family an ji ana kayayata labarin wani abu da ya shafi zuriyar ku wani abu da aka aikata na damuwa ko na matsala an ji an zauna ana ta tira a kansa ya zaki ji sai kira su inda za ki shiga akwai waɗanda a sanadiyar haka sun yi ƙaura sun bar garuruwansu akwai waɗanda a sanadiyar haka sun yi committing suicide sun kashe kansu akwai waɗanda a sanadiyar haka sun shiga depression sun za ku yi tunawa shekarun baya akwai wata ƴar fim ne ina jin ko wata dai irin ƴan TikTok ɗin nan wanda bidiyon tsaraicinta ya yi yawo ta yi ɓarna ko ta yi rashin tunani ta turawa da wani saurayi ko wani abokin hulɗarta bidiyo irin wannan shirman da ƴan mata suke yi su tura ma samarinsu bidiyo ɗauke da tsaraicinsu shi kuma daga baya ya nemi ta ba shi kuɗi ya blackmailing ɗinta ta ƙi ta bayar da ƙarshe ya saki bidiyon nan mutane kuma irin masu wannan mummunan tunanin suka ci gaba da yaɗawa suna ta jin daɗi abokan hamayya da abokan ƙiyayya da marasa hankalin cikinmu suka yi ta yaɗawa yariyar nan sai da ta shiga depression wanda sai da aka ta gidan mahaukata a kullum sai da aka ta mata allurori da kanta na ba da labarin cewa sau da yawa ta yi attempting kawai ta kashe kanta saboda baƙin ciki kawai da damuwa sannan kuma abin da aka tambaya menene ribar su idan sun ga tsaraicinta ba an ce abin sai daidai ne ba daidai ba da abin sai amma me ya ribar ka da tsaraicin wata musulma me a cikin tsaraicin nata wanda yake da ba to kuma ka gani din me yasa sai ka zo ka saka shi akan TikTok kowa ya gani kana mata dariya a sanadiyar haka ta kusa aikata laifi da ya fi wancan girma sai ta kashe kanta a sanadiyar haka sai ta kwanta asibitin mahaukata asibitin masu cutar depression sai wannan yana faruwa da yawa wani a sanadiyar haka ya rasa mutuncinsa iyalinsa darajarsa da sauransu saboda kawai wasu ƴan tafife sun yi wannan abin da suke da haka jama'a Allah madaukakin sarki baya son yaɗa alfasha a cikin musulmi baya so idan ka ga wata alfasha da wani musulmi ya yi kamar nasiha kamar tankiya in ka yi ta kamar faɗa magana a kashe ta a iya nan sai in a gaban alƙali ne ko in a gaban wani abu maka mutu haka na shari'a kuma Allah ya ce la yuhibbullahu jahra bi su'i min al-qawli illa man zulima shine wanda ya kai ƙara gaba saboda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku daina kawo mini labarin abinda wane yi ko abinda wane yi ina so na gamu da kowa da farar zuciya da farar fuska saboda rufin asirin musulmi alkhairi ne nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya rufa musulmi asiri guda ɗaya a duniya Allah zai rufa mishi asirin shi ranar gobe kiyama wanda ya tona wa musulmi asirin shi guda ɗaya Allah zai tona mishi asirin shi ranar gobe kiyama a gaban mutanen farko da mutanen ƙarshe saboda haka wanda yake irin wannan abu ya sani ga abin da yake jira Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu Allah ya tsare zuriyar mu Allah ya tsare mu daga dukkanin alfasha da aka Aisha da aka yi mata wannan albishir sai mahaifiyarta ta ce ki tashi ki je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki mishi godiya tace ba zan gode mishi ba kuma ba zan gode ma kowa a cikin ku tace dukkaninku zuciyarku ta riya muku cewa za ku iya yarda har shi din tace ba wanda zan gode wa ciki Allah kadai zan gode ma shine ya fitar da ni sai kika cewa kowa ta gode kuma da gaskiyarta sai da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tantance ta gode mata domin ta hannun shi Allah ya wahayi ba dan shine annabin da Allah yake wahayi ba da har abada ba za a san gaskiyarta ba kamar yadda ba dan Allah ya yi wahayi game da Maryamu ba da har abada ba za a san gaskiyarta ba to kuma har yanzu ku kalla ku gani akwai mutane marasa arziki marasa daraja wanda har yanzu suke ci gaba da aibata Aisha da wannan abin da Allah ya barantar da ita shine ƴan Shi'a ƴan Shi'a har yanzu suna yin wannan magana suna cewa ai su a wurin su Aisha kaza ce wannan yana cewa ba mutanen kirki bane su mutanen banza ne wanda ba su san darajar Allah ba ba su san darajar Alkur'ani ba waɗanda ba addinin musulunci suke ba Allah ubangiji ya shirye su masu shiruwa ne wannan a take take nan kwarai da gaske game da kissa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha da abinda Allah ya ambata game da abinda aka yi mata na ƙazafi a cikin wannan sura mai albarka suratul nuri abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakurai da karancin ilimi Allah ya kare mu da ilimi Allah ya sa mu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.